Kano har ma da hukumar da ke kula da asibitocin jihar a gaban kuleman ta Sabo biyo bayan abin da yace sakaci ne yayi sanadiyar mutuwar wata mai juna biyu
ita wadda ta haifi ayyabi mahaifa kadai za a mata aiki wallahi haka je ta rasu nayi bakin cikin mutuwar ta ita kanta saboda gan nake da an kula an cire wace awa da wuri ba za ta ci lokacin wajen mutum biyar ba akalla mutum biyar awa biyar ya isa ai wajen mutum nawa aiki
A daidai lokacin da wani magidanci ke cewar matakar matarsa tana son ya sake ta to ba dole ne ta biya shi adadin tallafin da ya rasa daga ƴan uwansa shekaru kusan 3 da suka gabata ƴan uwan baturen ƴan sandan nan da ƴan bindiga suka yi awon gaba da shi sun sake roko gami da kira ga rundunar ƴan sanda ta ƙasa cewar ma damar ba mantawa ta yi da ɗan uwan nasu ba to su yi wa Allah da annabin sa su ceto rayuwarsa domin kuwa a halin yanzu duk ɗan abin da yake hannunsu ya riga ya kare A dakacin. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Abubakar Haruna Galadanci ne ke muku sallama ta cikin wani sabon shirin na ƙwaryar ƙira wanda masu iya magana kan ce mai komai da akwai. Bar shirin na wannan rana ya faro da batun koken dan sandan nan da mai sauraro a shirye-shiryenmu da suka gabata ka ji yadda kalaman ƴan uwansa ke kira ga rundunar ƴan sanda ta ƙasa da cewar ya zuwa yanzu dai idan dai har ba sun cire shi ne daga jerin ƴan sandan su ba to su yi wa Allah da annabin sa su ceto rayuwarsa dan sandan mai mukamin CSP da ƴan bindiga suka sace shi a lokacin da yake kan hanyar sa zuwa binnin gwari wato dai inda aka tura shi sabon wajen aikin sa CSP Sani Gedigedi ƴan uwan nasa sun shaida cewa ya zuwa yanzu dai tun bayan da aka kama dan uwan nasu mai mukamin DPO ƴan bindigar sun nemi da sai sun biya naira miliyan 250 to amma dai da afi da Allah annabi a ƙarshe dai suka mai da kuɗin naira miliyan 7 Musa Muhammad Gedigedi wanda ya kasance babban yane ga DPO ya ce a duk lokacin da suka yi waya da ƴan bindigar suna jin yadda jami'in dan sandan yana tufamin kwararar ihun neman dauki to amma dai babban abin damuwar da takeicin shine babu wanda zai iya kawo masa daukin a inda yake kazalika ya kuma shaida cewar azabar da yake ciki ta kai ga dan uwan nasu da bakin sa yake shaida musu ya kai ga yin bayan garin jini A watan Yunin da ya gabata ne a wannan shekara, ƴan bindiga suka sace CSP Sani Muhammad Gedigedi, wanda dan asalin nan Kano ne, a unguwar Gedigedi, a lokacin da yake kan hanyar sa ta zuwa kama aiki a karamar hukumar birnin gwarin jihar Kaduna, daga Fambeguwa a karamar hukumar Kubau ta jihar ta Kaduna, wanda tun wancan rana ne dai har ya zuwa yanzu dai ba labarin sa. Makusantan nasa dai sun ce duk irin sintirin da suke yi wa rundunar ƴan sandan jihar ta Kaduna har ma dai zuwa Abuja domin ganin an ceto dan uwan nasu har yanzu dai babu wani kokarin yunkuri daga gare su kai karu wallahi ma a cewar dan uwan nasa ko da sabon kwamishinan ƴan sandan da aka kawo jihar ta Kaduna sun tashi gari ya gari har ofishin sa a can jihar ta Kaduna da ƴan uwansu da mahaifiyarsa har ma dai da duk wani na kusa da shi a inda suka shaida wa kwamishinan abin da ya faru to amma dai a cewar sa har ya zuwa yanzu ba su ga wani abin a zo a gani da dinar ɗan sandan tai ba Musa Gedigedi ya ce sau biyu suna tura kuɗin fansa inda na farko bayan buƙatar naira miliyan 250 wanda ya ce bayan wancan adadi na farko da ƴan bindiga suka nema daga ƙarshe dai sai da suka dinga mai taro mai sisi a dangi suka hada naira miliyan 7 kana suka kai wa ƴan bindigar to amma dai abin damuwar shine har ya zuwa yanzu dan uwan nasu na hannun ƴan bindigar duk da cewa sun biya waccan naira miliyan 7 to sai dai daga bisani bayan da suka bada waɗancan kuɗaɗe a cewar Musa Gedigedi bindigar sun shaida musu cewa ai kuɗin da suka bayar na sayawa DPO abinci ne naira miliyan 5 miliyan 1 kuma babur za a saya da ita a inda miliyan 1 kuma za a sayi kati ne shi ma dai a tura musu wanda a cewar Musa Gedigedi kuma suna kira ga kokkwarar murya da cewar dan uwan nasu fa ya shafa ilahirin rayuwarsa har ma dai da shiga duka wani hadari da wani furgici domin dai ganin cewa ya bauta wa kasar sa a dan haka ne ma a cewar su ba su ga wani dalili da har yanzu rundunar ƴan sandan za ta yi watsi da rayuwar dan uwan nasu ba a daidai lokacin da ya fada masifa daga jihar Kaduna kuma bari mu dawo jihar Zamfara a inda mai sauraro a juma'an nan da ta gabata ne dai ka ji rahoton yadda aka ce wasu ƴan bindiga sun yi awan gaba da wasu masallata ciki kuwa har da limamin masallacin a lokacin da suke gudanar da sallar juma'a wasu mazauna garin da al'amarin ya faru na ƙauyen Bukuyum a jihar ta Zamfara sun shaida cewa a halin yanzu ƴan uwan nasu dai da aka sace waccan juma'a da ta gabata ƴan bindigar sun fara tuntubar su domin dai biyan kuɗin fansa wanda a nan ne ma dai suka shaida musu cewa ƴan uwan nasu wai suna cikin koshin lafiya a inda masu kwarin cikin su ma suna gonakin yan bindigar suna kuma yi musu noman gero noman rogo da dai sauran noman kayan abinci wanda a cewar yan bindigar da hakan ne yan uwan nasu za su samu su ci gaba da rayuwa wasu ga naudai da suka shaida waccan rana al'amarin da ya faru sun bayyana cewa ana gab da fara sallar ta juma'a a ƙauyen Zugu waɗannan yan bindiga suka shigo cikin masallacin to amma babban abin damuwar shine a lokacin da suka shigo sun boye makaman su ne a dan haka ne ma babu wanda hankalin sa ya kai kansu sai da aka kai raka'a ta daya a inda ta biyun ne kuma sai karar bindigogi aka ja cikin masallaci wanda anan ne dai suka yi awon gaba da jama'a ciki kuwa har da liman har zuwa yanzu dai rundunar yan sanda ta jihar ta Zamfara bata ƙara cewa komai akan al'amarin ba ya kace dai a waccan rana ta shaida cewa suna yin kokarin abin da ya kamata wajen tseratar da waɗannan bayin Allah da bayin sace su a yanzu haka dai yan bindigar sun kora su gonaki gami da bautar da su da azabtar da su nan yi musu noma kafin dai yan uwan su su fanshe su da kuɗi to Allah ya kyauta ya kuma kare mu da bala'in ban ji ban gani ba Bar kuma muleka jahar Lagos cunkus ɗakin tsimma makarinki sai an koma inda rahotanni ke tabbatar da cewa yanzu haka dai kwamishinan ƙasa da tsare-tsare na jihar ta Lagos Idris Salako ya ajiye aikin sa biyo bayan rahotannin da a shekaran jiya wani ƙarin gini ya sake rushewa mai benaye wanda ya sanadiyar mutuwar akalla mutum biyar A cewar kwamishinan yada labarai na jihar Mr. Benga Omosho shine shaida hakan a safiyar yau Litinin a inda yace tuni dai gwamnatin jihar Babaji dai Sanyo Olu ya karbi takardar ajiye aiki na kwamishinan sai dai a cewa sa hakan ba fa wani abu bane domin kuwa sabatta juyata ne da ake yi daga lokaci zuwa lokaci domin dai inganta ayyukan aikin gwamnati to amma dai wasu majiyoyi na tabbatar da cewa ajiye aiki na kwamishinan ya biyo bayan matsin lambar da yake sha tun bayan da cikin watanni uku akalla gine-gine sun kai guda hudu a jihar ta Lagos da suka rubuta gami da asarar rayuka wanda nan kuma wasu bayin Allah ne suke roƙon taimako a gare ku ya al'ummar annabi da kawo musu dauki
banta maman Hassana daga dai taimakon da nake nema ƴata ce ba ta lafiya tana tabuwa kwakwalwa na kawo ta a taimaka mani ba ta da lafiya ba maganin daure ta ma nake yi in na sake ta tahiya take cikin makabartu tana kwana da kuma dan yaro na shi ma bai lafiya ina can ana ƙara mai jini ko an ƙara mashi he kamar an shanye yana shi ma irin ciwon ta firgita yake ri ya kakkahi shi ma yana can gurin baba ta ita take jiya shi ko taimakon kudi nake nema a taimaka mani a ji a saman mai magani ita ma a saman mata
dalhatu beci yaro na ba lafiya ciwon hanta dayan kuma ya samu ciwon hauka
larura kokolwa
yawa ciwon hauka magani a taimaka min da magani
lokacin da kuka je asibitin magungunan nawa aka rubuta
kai tewa ban yi lissafin su aka ba mun je asibiti tewa asibitin Nasarawa asibitin Dawanau duk mun jeje kuma har yanzu ina kan neman magani taimako ko wanda iri in an bani alhamdulillah zan ci gaba da magani dayan zai kai 15 dayan kuma yafi 20 ma har yana da mata ma
shi ma dai anan wani dalibi Abdulrahman Haruna ya leko filin ne inda yake roƙon tallafi gare ku ya al'ummar annabi da cewa ya samu gurbin karatu a jami'ar tarayya da ke nan Kano wato FCE Kano wanda kuma tana aka bashi gurbin karatu zai karanta turanci da harshen Hausa kuma dukkanin ka'idojin da ake bukata ya cika har ma dai an bashi admission letter wato dai takardar cewar an yadda ka zo kai karatun to amma dai kuɗin makarantar da zai biya naira 34,000 a halin yanzu dai naira 12,000 ne kadai gare shi dan haka ne ma yake roƙon al'ummar annabi da a tallafa masa domin da ya ribaci waccan dama ta karatun da aka bashi a jami'ar ta tarayya da ke nan Kano kasancewar lokacin rufe biyan kuɗin na gab da ƙarewa to da fatan dai al'ummar maiki za a taimaka kamar da yadda aka san ku da taimakawa mai sauraro kada dai a shafa a dakace mu
Assalamu alaikum uwar gida.
Wa alaikum salam mai gida barka da dawowa.
Ah wannan wani irin kaishi ne shi ba na abinci ba shi dai gashi nan. Menene wannan uwar gida haka?
Ah kaishin abincin da ake dafa maka ne mana. Ka manta magin da ka kawo mana shekaran jiya?
Na uwar gida sarautar mata hakuri dai zan baki anan gurin. In je in gama wahala a gurin aiki. In kwaso rana da yammaci in zo kuma sannan ki hada da wannan abinci aka gashi nan shi ba wani gaskiya ba zan ci wannan abinci.
Shikenan mai gida da manyan sharban ka kwashen mu fita wajen mu sha iska sannan mu je gurin cin abincin kayatattu dan mu mai da yawon kuɗi.
Ai ko shikenan faduwa ta zo daidai da zama. Na dade ina jiran lokacin da zan garzaya wannan gidan abinci da ake yayi wanda yake tashi a cikin wannan zamani
to turka shi abin amma wannan wani gidan abinci ne haka
Nasim Tasty Food Restaurant
aina kenan haka mai gida
yana nan a number ta uku kan titin Audu Bako a cikin gidan Pyramid Radio Nigeria Nasim Tasty Food mun shahara wajen girke-girke da kuma koyar da girkin da kuma kayan gwalan da makulashi Nasim Tasty Food muna kai abinci a ko ina kake kama daga kan bankuna office na kasuwanni da kuma ungoyoyi a ko ina kuke a fadin wannan jaha ta Nasim Tasty Foodie ka iya biya muku bukatunku a duk lokacin da kuka so.
Lalle mai gida, wannan al'amari ba karami bane. Nasim Tasty Foodie da ma gaske?
A Nasim Tasty Foodie muna da fried rice kala burgewa, tuwon semo da kuma tuwon alkama. Safara ma ba a barta a baya ba. Farfesun kifi da farfesun kayan ciki, gashashiyar kaza da kuma gashashen kifi, shawarma da kuma snacks. Nasim Tasty Foodie ba a bar mu a baya ba. A bangaren yogurt ma in ka zo Nasim Tasty Foodie, muna da yogurt coconut tare da fried ga masu siyan daidai ko sari. Dan neman garin bayani za ku iya tuntuɓa mu a lambar waya kamar haka: 0800 600 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sai kun zo Nasim Tasty Foodie Restaurant.
Wofan sha'awa fana makaranta ce da ta dace.
Wofan
da bi'u da tarbiyar yara a takeice.
A'a, Alhaji Nura manyan gari. Ina zuwa na ganka da yara haka.
Kai dai bari Alhaji Sani. Yaran nan ne wai su lalle makarantar wofan kawai suke so.
Kurin kus magana ta kare kai su kawai.
To dakata Alhaji Sani. Batun kudin makarantar fa. Ka san fa makarantar wofan babban makaranta ce.
Tar da hankalin ka Alhaji Nura. Ai makarantar wofan ba ta da tsada kuma ma albishirin ka Alhaji Nura. A yanzu haka makarantar ai ragi na musamman daidai da aljihun iyayen yara kuma ga ingantaccen ilimin addini da na zamani domin makarantar ta yi tanadi na musamman kama daga kan kwararrun malamai da suka hada da kwamfutoci, science lab, koyar da sana'o'in hannu kai dai mazagarzaya domin samawa yaranka guraben da suka hada da Islamiyya, pre-nursery, nursery primary da kuma junior secondary school. Makarantar ta wofan ta fara registration tun daga yanzu har izuwa karewar guraben da ta ware domin daukan sababbin dalibai. Makarantar ta wofan nana akan titin Gwarzo daura da sabuwar Jami'ar Bayero dake nan Kano. Makarantar Wofan, ilimi hasken rayuwa.
To anan kuma wani magidanci ne shi ma dai ya roki kotu cewa madamar matarsa ta dage lallai sai ya sauke mata. To fa babu kira bai ga abin da zai cinye masa gawayi ba sai ta biya shi tallafin da ya rasa daga hannun ƴan uwansa tun bayan da ya aure ta a cikin shekarar 2018. Matar wannan magidanci dai tai karansa gaban kotu ne a inda take roƙon kotu da ta sanya tilas ya sake ta. Biyo bayan abin da tace ta buga ta bugo ta kuma kalla ta sake kallowa cewar mijin nata sai daga baya ta gano cewa ashe ragon maza ta aura. Kamar da yadda wakiliyarmu Khadija Ahmad Ismail ta rawaito mana.
Magidancin mai kimanin shekaru 45 ya kai kara kotun shari'ar musulunci dake zaman ta a magajin gari a jihar Kaduna da ta tilasta wa matar ta sabiyan sa kimanin kuɗi zunzurutu har naira miliyan 1,600 idan har tana so ya take ta kamar yadda ta nema. Mutumin mai suna Malam Muhammadu yayi wannan bayanin ne a lokacin da aka aike shi kotu. Ya ce zai warware wannan aure da yake tsakanin sa da matar ta sa in har ta biya shi naira miliyan 1,600. Idan har ta biya shi wannan kuɗi to ta fanshi kanta. Da farko ya ce ya biya naira 50,000 matsayin sadakin matar, inda ita kuma matar ta ƙaryata hakan tace naira 30,000 ya biya. Baya da haka ya ƙara da cewa matar ta sa tana jawo masa asarar naira 35,000 a kowane wata wanda ƴan uwan shi suke tallafa masa tun kafin yayi aure. Gogon yayi korafin cewa daga auren nasa matar ta sa ta jawo masa asara da yawa wanda akalla yana asarar kuɗi da yawa wanda ya bayyana cewa a yanzu fa ba zai sake ta ba har sai ta biya shi wa'annan kuɗi. Amma matar tasa ta musanta zarge-zargen da yayi. Maganar ta fito ne ta bakin lauyanta Abubakar Abdullahi mai shari'a yayin da aka daga zaman na kotu zuwa 15 ga watan da muke ciki domin sauraron shari'ar.
Bar kuma mu leka kotun shari'ar musulunci dake Brigade PRP a inda aka gurfanar da wani matashi mai suna Zaidu Abubakar mazaunin karamar hukumar Tambuwal a can jihar Sokoto wanda ake tuhuma da laifin zamba cikin aminci, cin amana da kuma aikata cuta. Laifukan da suka saba da sashi na 203 na 206 na kundin laifuka da hukuncen su na jihar Kano. Tunda fara dai wata baiwar Allah ce mai suna Maryam Abubakar ta karasa a gaban kotun a inda take zargin cewa Zaidu Tambuwal ya ishe ta har gida a inda ya mata dadin bakin cewa wai ai shi manaja ne na wani banki mai suna Nile Sat kuma kar ta ji komai ta tattaro ƴan uwanta mata su dan sa wasu ƴan kudade da basu kai sun kawo ba a bankin wanda zai shige musu gaba domin dai bankin ya ba su tallafin naira miliyan 3. Hajiya Maryam Abubakar ta bayyana cewa a nan ne fa ta shiga makota da ƴan uwa a inda ta tattaro mata su 13 har da ita ta 14 suka hada masa naira miliyan 1,860 wanda suka bashi Zaidu Tambuwal kuwa tun da ya dafa kuɗi ya sama da su. daga baya dai da taimakon Allah a cewar Hajiya Maryam da kuma taimakon ƴan sanda aka dafe Zaid Tambuwal. To sai dai bayan an karanta masa tuhumar da ake yi masa ya bayyana cewa hakika ya karbo wadancan kudade amma batun tuhumar da ake yi masa na zamba da cin amana har ma dai da aikata cuta bai ba. Mai shari'a dai ya sanya ranar 5 ga watan gobe idan Allah ya kai mu wanda ranan ne za a dawo kotun domin da ci gaba da saurare tare da mika shi gidan ajiya da gyaran hali domin dai jiran waccan rana. Kazalika har wa yau an sake karar wani matashi shi ma Abubakar Sani dan shekaru 29 a duniya wanda ake tuhumar sa da laifin zamba cikin aminci shi ma dai da aikata cuta. Wani mutum ne mai suna Mustapha Hamisu mazaunin unguwar Dukawiye ya karasa a kotun inda yace ya bashi atamfofi har na naira miliyan 1,693,950 wanda kuma ya yi masa alƙawarin cewa zai dawo masa da kuɗin a cikin mako guda bayan ya saida su. To amma dai abin mamaki a ƙarshe bayan ya saida su bai dawo da kuɗin ba ya shashagalin sa da kuɗin. Shi ma dai daga ƙarshe duk da ya musanta tuhumar cewa bai aikata cin amana da zamba cikin aminci ba amma dai ya tabbatar da cewar ya karba tamfofin wanda daga nan dai mai shari'a ya sanya ranar 26 ga wannan wata da muke ciki idan Allah ya kai mu ranan ne za a dawo domin dai dori daga inda aka tsaya tare da aikewa da shi gidan ajiya da gyaran hali domin dai adana shi a can. To da yake dai har yanzu muna kotun daga kotun majistrate dake karamar hukumar Dambam kuma can a jahar Bauchi nan ma dai wasu matasa ne ƴan tsugun aka gurfanar a kotun bisa tuhumar da ƴan sanda ke musu na razana mutane da kuma yawo da mugan makamai. Wakilin mu Ibrahim Amin Rimin Kebe yana da cigaban labarin.
Matasan dai da rundunar ƴan sandan jihar ta Bauchi sun gurfana a gaban kuliyar Manta Sabo sun hada da Isa Adamu wanda aka fi sanin shi da Kaba, Yusuf Musa wanda aka fi sanin shi da Naduduwa, Lukman Idris wanda aka fi sanin shi da Marke, da kuma Aliyu Yahaya wanda aka fi sanin shi da Choka. Dukkanin su mazauna cikin garin Bauchi ne a bisa zargin su da fitowa da waɗansu muggan makamai masu mutukar tsoratawar gaske domin ta da hankulan al'umma. Wanda kuma bani dan sanda mai gabatar da kara a gaban kotun wato Sajan Yahuza Muhammad ya ga makaranta matasan kunshin tuma-tuman da ake musu na cewa sun je shataletalen da ke daura da awala da ke cikin garin na Bauchi suka kuma ɗauko muggan makaman da suka haɗa da waɗansu zura-zuran wukaƙe har ma dai da addina domin dai ta da hankulan al'umma da ke zaune a wajen. Wanda kuma da ƴan sanda suka samu rahoton faruwar al'amarin ne nan take ku suka shiga farautar matasan wanda kuma cikin ikon Allah suka yi nasarar kame su sai dai kuma bayan karanta musu kunshin zarge-zargen da ake musu sun tabbatar da kotun cewar sun ɗauko ɗancan muggan makaman da ake magana su a gaban wannan kotun. Abin da ya sanya mai shari'a barista Muktar Adam Bello Damban ya ce laifukan da ake tuhumar matasan ya saba sashi na 99, 124 da kuma 125 na Penal Code. Daga bisani alkalin kotun ya saki tambayar dan sanda mai gabatar da kara ko shin an taba samun matasan da aikata irin waɗannan laifukan nan take Sajan Yahuza Muhammad ya ce wannan shine karan farko. Daga bisani mai shari'a barista Muktar Adam Bello Damban ya ce duba da wannan shine karan farko da aka taba kawo matasan gaban kotun. Kotun ta zartawa da matasan hukuncin zaman gidan gyaran hali da tarbiyya na watanni 5 ko kuma zabin biyan tara naira 15,000 kowannen su. Wanda ko ban fitowa da kotu ke da wuya shirin ƙwarya kira ya samu zanta da guda daga cikin matasan da hagurfanar da su a gaban kotun. Ga abin da yake cewa
ana faɗa da matasan irin abubuwan anguwa din nan kuma wanda muka zo din nan ga an zo da ƴan kokaraye da masu wannan domin ma shi ne wani da masu samu riƙe duba shi ne na samu gami a cikin akan kare kai da yin yin kyan kare kai da mace biya da ma faɗa nake ko wani abu.
Ya ka fara kawo ni ba ka wani boko ba ni lokacin da wani aboki ya isa ka abu ɗaya ba ni sai ya tura cin saba don girman Allah a yau kuna anguwa da kuka faɗa ko ne ɗan masu kokarin da suka zo suka ba su na samu isa da nan da yanzu su ko in shi ne suka sana mu ko ni ba ka fara wani boko ba ni fara zuwa
sai biya da ban san mene ba ko ma wani ne nuna ni yace ni dan sani kuma dalilin Allah an samu wannan abun a cikin nan.
To Allah kyauta
a gaida iro kuma ai da ma duk tsintsin da ya ja ruwa shi ruwa kan doka. To yanzu kuwa bari mu je ga barista Dalhati Shehu Usman wanda ya kukan cewa ya zame masa tilas ya karar gwamnatin Kano da kuma hukumar da ke kula da asibitoci ta jihar Kano gaban kuliyar Manta Sabo a gaban kotun domin dai abin da ya ce su nemi diyar wata mai juna biyu da ta rasa ranta sakamakon wani sakaci da ya zargin cewa a ɗaya daga cikin asibitocin jihar Kano hakan ta faru. Barisa Dalhati Shehu Usman ya bayyana cewa asibiti dai kamar yadda aka sani waje ne da mara lafiya ke kai kansa ko kuma a kai shi domin dai fatan samun kulawa daga kwararrun ma'aikata. To amma dai abin mamaki kamar yadda ya zargi a wannan karan al'amarin ba haka yake ba.
Niyya ne daga yanzu nan ta shigar da ƙarar gwamnatin Kano da kuma hukumar asibitin Murtala Muhammad bisa neman diyya. Abin da ya faru shine sakaci na aiki lokacin da ta zo a sa mata ruwan nakuda ba a saka ba aka dinga dile har ta kai yaron da yake cikin cikinta ya rasu. So da kai yayin da ake ta ba su furija su zo su yi aikin ba su yi ba har mutuwan ta faru sai suke cewa to dama ai dan ake so ai saving wannan shi yasa ake so ai sauri tunda daya riga ya mutu ko ba sai an yi da sauri ba.
Wannan ma dai turke ne mai sauraro ka bi mu bashi. Wanda kuma da hakan ne muke karkare shirin na wannan lokaci a madadin ilahirin wakilanmu da kuka ji muryoyinsu musamman ma dai Khadija Ahmad Ismail, Kabiru Garba Haruna Sheka shine shugaban shirin, Abubakar Haruna Galadinci da na shirye shirin kuma na gabatar, nake mana fatan saduwar alkai.